This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Nake farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 31 ga watan Satumban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga fafutukan Najeriya ta neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Yana tabbatarwa duniya cewa a dubi irin aborawan da Najeriya ta taka a kasashen duniya, ba ma Afirka kadai ba, ta duba abin da ya faru a Congo, abin da ya faru a Liberia.
Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, sannan idan mun bude layukan mu na wayar tarho anjima, muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi kan yan takarar shugaban kasar Amurka wanda ke kammala bayyana manufofin su a yakin neman zaɓe. Amma kafin waɗannan duka, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. An ci gaba da barin wuta a wurare daban-daban a gabar ta tsakiya a yau Alhamis, inda aka kashe akalla mutum 16. An kashe mutane 5 a arewacin Isra'ila da jirage marasa matuka da aka harbo daga Lebanon. Cikin mutanen da lamarin ya ritsa da su a Isra'ila har da wani manomi da ma'aikata daga kasashen waje su hudu, a cewar hukumomi. Lebanon ta ce wani harin Isra'ila ya kashe akalla mutum 8 cikin su har da ma'aikatan lafiya a kudancin kasar. Sannan jami'an Falastini sun ce wani harin da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan ya kashe mutum 3. Sojojin Isra'ila sun ce kuma sun yi nasarar kai hari kan wuraren adana makaman Hezbollah da wasu sansanonin su a Siriya, inda ta ce kungiyar mayakan ta fara ajiyar makamai a nan ba da jimawa ba tsakanin iyakar Siriya da Lebanon don ta samu damar shigo da su cikin Lebanon. Ma'aikata sun ci gaba da neman gawarwaki a cikin motocin da suka makale da gidajen da ruwa ya mamaye a ranar Alhamis, yayin da mutane suke kokarin ceto abin da za su iya daga gidajensu da suka lalace bayan mummunar ambaliyar da ta auku a kasar Spaniya, wadda ta laƙumi rayuka 158, wanda aka tabbatar da mutuwar 155 a cikin wannan adadin a yankin gabashin Valencia kawai. An yi kicibis da abin ta da hankali cikin baraguzai da curin lakar da suke kwance cikin ruwa da ya kasance ibtila'i mafi muni da ya taɓa aukuwa a tarihin ƙasar. Barnar da ta biyo baya ta yi kama da wanda guguwar tsunami take haddasawa, inda aka bar waɗanda suka tsallaka rijiya da baya da yunkurin sake farfado da rayuwarsu yayin da suke jimamin rashin makusantansu. Motoci suna jigge a kan juna, tumɓakakkun bishiyoyi da turakun wutar lantarki da suka faɗi da kayayyakin gida duk suna jigge cikin ruwa haɗe da laka a kan titi inda al'ummomi suke a Valencia, wani yanki da ke kudancin Barcelona a gabar tekun Mediterranean. Kawayen Amurka na Turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban kasar, wanda duk dan takarar da ya nasara ba zai bada mahimmanci sosai akan al'amuransu ba. Sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House. Zaben na zuwa ne shekaru 2.5 tun bayan da Rasha ta fara mamayar ta gadangadan a Ukraine, wanda Washington kadai ta bada kaso mafi girma na tallafi don kare Kyiv. Akwai ayar tambaya akan ko Amurka za ta ci gaba da bada wannan tallafin idan Trump ya yi nasara, sannan wani irin goyon baya zai baiwa kawayen kungiyar NATO baki daya. Akwai yiwuwar Amurka za ta ci gaba da wannan tsarin da ake kai yanzu har idan mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ce ta yi nasara, duk da cewa hamayyar jam'iyyar Republican da karuwar gajiya da yakin da ake yi tsakanin al'ummar Amurka. Akwai damuwa a Turai akan ko wannan tallafin da Amurka take badawa zai dore. Muradin Trump na dora karin haraji ga kawayen Amurka shi ma batu ne da ya haifar da damuwa a Turai, wacce take fama da tattalin arziki mai tafiyar hawainiya. Sai dai ba batun yiwuwar Trump ya sake shugabancin Amurka a karo na biyu ne kawai yake sa su damuwa akan irin mawuyacin halin da zasu iya tsintar kansu a ciki ba. Gwamnan yankin Arewa maso gabashin yankin Kharkiv dake Ukraine yau Alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu 29 sun jikkata bayan da Russia ta kai wani harin missile da ya afka wani gida da mutane ke zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Russia ya afka wani gini mai hawa tara. Zelensky ya jaddada kiran da yake yi na bukatar karin tallafi don Ukraine ta ci gaba da kare kanta. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Kim Jong-un a ranar Laraba sun buƙaci Koriya ta Arewa ta janye dakarunta da akalla sun kai 10,000 daga Rasha. Lamarin da duk kasashen biyu suka yi amanna cewa suna shirin tallafawa Rasha ne a yakinta da Ukraine.
I call upon them to cease their potentially destabilizing
yace ina kira gare su da su daina abin da suke yi wanda zai iya bata zamantakewa a duk yankunan India da Pacific wanda yanzu ya hada da al'amuran Turai sannan kamar abokina na ma'ana wato abokin aiki na minister Kim da ke tare da ni ina kira gare su da su janye dakarun su daga Rasha domin akwai yuwar kasancewar su anan ya dada tasiri akan ci gaban rikicin ko kuma rikicin ya dada bazuwa har idan suka ci gaba.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanni. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga fafutukar Najeriya ta neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tuga shine ya bayyana haka ɗan kwanaki gabanin ranar babban zaben shugaban ƙasar na Amurka a ranar Talata mai zuwa. Wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Tugga sanarwa ya bayyana cewa shugaba Biden ya nuna aniyar marawa Najeriya baya ta samu kujerar mai muhimmanci yayin zantawa ta wayar tarho da shugaba Bola Tinubu. Dan karfafa hakan ma Tugga ya kara da cewa shugaba Biden ya ce Afirka ta cancanci samun kujerun dindindin guda biyu a kwamitin tsaron.
The Security Council should be expanded in the permanent and non-permanent member categories to reflect the diversity and plurality of the world.
Za a tuna taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na 79 mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya buƙaci faɗaɗa kwamitin sulhun don sama wa Afirka gurbin dindindin. A nan tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago Hassan Jika Ardo ya ce Najeriya za ta yi tasiri ga wakiltar ƙasashen Afirka matukar ta samu wannan damar.
Saboda ai shi mataimakin shugaban ƙasa idan ka dubi bayanan da yi a wannan lokacin yana tabbatarwa duniya cewa a dubi irin aborawan da Najeriya taka a kasashen duniya ba ma Afirka kadai ba. Ka duba abin da ya faru a Congo, abin da ya faru a Liberia, abin da ya faru a Sierra Leone, abin da ya faru a kasashe daban-daban a yankin Afirka. Sannan kuma har ita Europe akwai inda Najeriya take tura sojoji saboda su taimakawa sojojin duniya wanda ake kokari a tabbatar da zaman lafiya. Saboda haka abin da shi mataimakin shugaban ƙasa ya faɗa wannan shi ne muradin Najeriya da kuma abin da Amerika ma ta yi a baya har ta kasance inda take dinnan da sauran ƙasashen da suke da nesa dinkin duniya ɗin da kujerar da dindindin abin da suka dinga yi kenan. Saboda haka wannan yana da kyau. Gaskiyar magana Najeriya ta tsancance cewa an ba ta kujera na dindindin a nesa dinkin duniya saboda zai taimaka wa ita majalisar karan kanta kuma zai taimaka wa duniya kuma musamman ma nahiyar Afirka zai taimaka mana.
Najeriya dai na bugun kirji da irin daukin dawo da zaman lafiya da ta bayar a wasu kasashe ciki da Liberia, Saliyo da Sudan baya ga rawa yakin duniya da ke nuna ta cancanci wannan kujera. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya manna wa Najeriya lambar nasara don yanda ta iya shawo kan yakin basasa a takadirin lokaci da ya zama manuniya cewa kasar na da tasiri a duniya.
Ayi gwamnatoci da yawa kuma kowane gwamnati da ta zo tana kokarin ta tabbatar da lafiyar kasan da jama'an kasan kuma kowa yayi abin da aka lura shine duk kasan da take tasowa tana da waɗannan kalubale tare da ita ba Najeriya kaɗai ba duk kasan duniya. Akwai waɗanda suka yi shekara 50 suna yakin basasa, akwai waɗanda suke har yanzu ana yi shekara 70 50 mu shekara uku muka yi kuma Allah ya gani cewa an kalubi Najeriya yanzu alhamdulillah an yi kokari an ci gaba.
Shin wannan buri na Najeriya zai cika a gargashin mulkin Biden ko sai gwamnati mai shigowa? Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar motar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan makon zai yi nazari ne akan irin bukatar da kasashen Afirka za su gabatar a wajen babban taron majalisun kasashen duniya kan sauyin yanayi da aka fi sani da COP a takaice, wato Conference of Parties na 29, wanda a bana kasar Azerbaijan ta kasance mai masaukin baki da za a fara a ranar 11 ga watan Nuwamba. Sai kuma irin rawar da al'amuran sauyin yanayi za su taka a zaben Amurka na bana. Sunana Aisha Ma'azu. A ranar 11 ga watan Nuwamba na watan gobe za a kaddamar da taron Conference of Parties na 29 wanda zai gudana a babban birnin kasar Azerbaijan, Baku, wanda bisa al'ada kasashe suna zuwa ne da bukatunsu. Lamarin da ɗan kungiyar kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce bana ma bukatar ta kasashen Afirka kusan ɗaya ce da ta bara.
Kin san daman shi wannan tsari na zuwa a tafi taron COP, wannan conference ɗin da ake yi na kasashen da suka yadda suka sa hannu cewar sun yadda da tsarin shi Kyoto Protocol da kuma Paris Agreement da ake so a rage ɗumamar duniya zuwa 1.5°C. Wannan duk wasu tsare-tsare ne wanda Africa da G77 da China duk kungiyarmu daya, akwai African Group of Negotiators da su ne kowace kasa ma dai, misali European Group of Negotiators da kuma sauran kasashe ko kuma lardi-lardi. Shi wannan tsari ma da ake yi din ka a san ma matsayi din, kamar misali muryar baki daya da suke amfani da ita ta Africa magana ce ta batun samar da kuɗaɗe na gudanar da hanyoyin da za a kula da muhalli musamman ta ɓangaren sauyin yanayi da ake fama da shi, sannan kuma sai fitar da tsare-tsare ko kuma dabaru na zamani da za a sake iya juriya da wannan abin da muka tsinci kanmu. Akwai adaptation da ya kamata da kuma mitigation. Duk wayannan tsari ne wanda su aka fi ba muhimmanci a wannan abin matsayin na Afirka kenan, domin ƙasa ɗaya ba ta iya zuwa ta je ta ce ga abin da take so a yi mata, dole sai dai sai sun haɗu. Amma dai abin da aka yi a Kenya bara, aka sa ɗanba a kan ɓangaren samar da kuɗaɗe ɗin, to yanzu ma bana abin da suka fi kula ko kuma suka fi yarda da cewar za a je da shi shi ne ɗin dai kamar magana na samar da kuɗaɗen da za a rinka kula da mu ƙasashen Afirka domin abubuwan da suke faruwa da mu.
Shi kuma mai sharhi kan al'amuran siyasa mazaunin Amurka madakin Samunaka Garba Suleiman Krako ya yi tsokaci kan yadda batun yanayi zai yi tasiri akan zaben Amurka na bana.
Wannan zabe da ake fafatawa tsakanin Donald Trump da Kamala Harris ya nuna al'amura da yawa wanda aka samu canje-canje a wannan karo da ake yi. Ana ta caccakan juna. Shi Donald Trump ta kai maga a wannan rangadi da ake na neman ƙuri'an mutane da ra'ayinsu, ya ji takakka ya tafi wani jiha North Carolina inda suka samu Hurricane Helene wanda ta yi ta'adi sosai wannan guguwa na gidaje da dukiyoyi da rayukan mutane, wanda yake da shi Donald Trump din ya je don ya musu jaje sai ya dinga caccakan gwamnatin Joe Biden cewa ba su zo sun yi wani taimakon da ya kamata ba, ba su yi rawan ku zo ku gani ba, kuɗin da ya kamata ma su bayar a tallafa wa mutanen da wannan bala'i ya aukawa sai suka kwashe kudin wai suna yin campaign da shi wanda yake kuma an bincika ba daidai bane ba haka bane ba gaskiya bane ita kuma da tazo Kamala Harris kwarin gwiwa ne ta ba su cewa in har Allah ya sa ta ji zabe suka zabe ta za ta gyara musu abubuwa da ya lalace da taimakawa da za a yi na business da kasuwanci da economy din jihar za a musu tattalin farfadowa na arzikin jihar sannan wannan zabe na bana ya dauko wa'ansu abubuwa masu mahimmanci kamar gurbacewar yanayi wanda yake algo lokacin yayi iyakan bakin kokarin shi yayi champion din gyaran wannan gurbacewar yanayi wanda Donald Trump ya zare Amerika daga cikin wannan kungiya da ake gyaran gurbacewar yanayi to amma ita Kamala Harris ta ce za ta dawo daram-dam-dam da Amerika cikin wannan kungiya sosai su ci gaba da yi ko da yake Joe Biden shi ma sun iya kan bakin kokarinsu sun ci gaba da inda aka tsaya
a nasa bangaren kuma Professor Adamu Idris Danko shugaban jami'ar Babu Ahmad dake jihar Kano Najeriya ya dora ne dabarun bayani akan tasirin da al'amuran sauyin yanayi za su yi a zaben na Amurka na bana
siyasar yanayi da ake ta ganganu akai bana dai a cikin abatutuwa na yadda shugabannin guda biyu musamman shi da Trump da kuma Harris suke ta bayani kai a gaskiya ba batu ne da suke amfani da shi yake jan hankalin kowa ba duk da cewa kowa ya san yadda America tintini take ta nuna dari-dari da shiga cikin baturan to watakila shi ne abin da yake jan hankali su ma wa'annan manyan 'yan siyasa nasu suke a dari-dari da wajen maganganun amma duk da haka idan muka yi nazari tsakanin shi Trump da ita Harris za a lura cewa Harris ta fi kusan nuna karfin fahimtar yadda siyasar sauyin yanayi yake gudana a duniya shi Trump an riga an san shi tintini ya kusan yayi kaurin suna da cewa shi yana gani ma abu ne kawai da aka kawo domin a zalunci jama'ar duniya ba batu ne da ya shafi kowa ba an san matsayinsa tintintini ita kuma Harris ana ganin a cikin gwamnatinsa da take gudana ne yanzu wato shi President Biden ana ganin har ya sa hannu akan yadda yaƙi na yanayi zai gudana ko ko yake gudana a Amurka so ana ganin dai a cikin su biyu ana ganin su 'yan Democrat gaskiya sun fi ba da ƙarfi da cewa za su yaƙi wannan harka ta yanayi duk da cewa ba su nuna cewa batu ne mai nauyin-nauyi ba kuma idan aka kalli su mutanen Amerika gaskiya wannan batu ba batu ne da suka yi na'am da shi ba yawancin su suna kamar kyamatar harkar wannan yanayi
to Professor bai sallama da mu ba sai da ya kara da bayanai akan irin tasirin da ibtila'in guguwar Hurricane Milton da Hurricane Helene za su yi nan gaba akan al'amuran sauyin yanayi a kasar
to amma idan aka duba abubuwan da ke gudana musamman a yanzu na yadda ake samun wannan guguwa ta hurricane din yan wata ɗaya biyu nan akwai manyan waɗannan guguwa da aka samu wanda aka kira Helene da Milton guda biyu wannan da ya faru wajen Georgia da North Carolina da kuma Milton da ya faru a Florida wanda ana ganin ya tada hankalin jama'a to wannan bujurwa da wannan guguwa sai ya sa mutane da yawa suna kallon cewa wannan batu na sauyin yanayi fa babban batu ne da ya kamata a ce ya shafi duk wani dan Amerika kuma dan Amerika sun wannan wanda mutane suna ganin cewa wannan hurricane da ya taso saboda irin yadda aka samu dumama yanayi a can gefe na Mexico saboda haka ya juye iskar da iskar ta yi karfi yadda aka samu manya-manyan wa'annan guguwa guda biyu wanda ana ganin rayuka sun salwanta dukiya mai yawa sun salwanta wato jihohi na Georgia da North Carolina ana ganin wajen sama da mutum 220 sun halaka to wannan dai ya sa duk wanda yake dan Democrat yana nuna cewa wannan batu na sauyin yanayi harka ce da ya kamata a gwamnatance a kalle ta kuma a bata kima wanda wasu daga cikin 'yan Democrat kamar akwai wani suna na Jay Inslee gwamna ne na Washington dan Democrat ne ana yana faɗin cewa idan fa aka kalli harkar mamar yanayi a Amerikawa babu inda za su je su tsira dole a kalli abin a kuma bashi kima yadda Amerikawa za su sami cewa su ma sun samarwa kansu mafita domin yanzu duk lokacin da aka sami
yanayi na ambaliya aka samu wuta ta daji duka ana danganta shi da batu ne na dumamar yanayi yadda ya shafi America. To waɗannan dai suna gudana kuma su ƴan Democrat gaskiya sun fi bada nuni na cewa harkar dumamar yanayi babban harka ce da kuma ya kamata a ce su Amerikawa sun kalla. Inda America aka sami yanayin da za su fara kallon wannan, ana ganin cewa Democrat za su sami goyon bayan su ƴan America fiye da ƴan Republic.
Sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Nethers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba.
To masu saurare, lokaci yayi da zan bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi. Kuma kamar yadda muka faɗa da farko a cikin shirin, muna son jin ra'ayoyinku kan yadda akan 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka waɗanda za a iya cewa sun bayyana manufofinsu yayin da suke kammala gangamin yaƙin neman zaɓensu. Lambar da za a kira kamar kullum ita ce 202-980-6850. Kada a manta a fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya kafa a zuba lambar. Muna da kiran mu na farko a jihar Yobe. Wake kallayi a Yobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Garbar Idina da garin Dabci.
To madalla, menene ra'ayinka
akan me yake bayani?
Muna magana ne akan manufofin 'yan takarar shugaban ƙasa a yayin da aka tunkari babban zaben shugaban ƙasa na Amurka.
To mu daidai mu ce Allah ya sa su zama lafiya, bakin shawara mu kenan.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske.
Ba za ta yi lafiya da Garba injiniya a garin Bacci.
To madalla, kamar yadda muka faɗa muna so ne mu ji ra'ayoyinku da dangane da su 'yan takarar shugabancin Amurka. Kamar akwai tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wake kallayi a Niger. Na Niger kana tare da mu?
Ai, wani za da mu.
Yawa, wake kallayi.
Assalamu
alaikum salam.
Ina tare da Umma Mala Ali shugaban kula da San Dogon Bisi.
Na'am.
Ina tare da ku, ina jin ku.
Yawa, to sai a bayyana ra'ayi, ka ji maudu'in da muke magana akai.
Ina alo ra'ayi da duka ga wannan zabe na America da ana ta yi, za a yi. Allah ya kai mu rana Talata. Yagga wata. To sabili da na ga alamu din ba an yarfa a cikin ta kar tushi. Da lalle ina ganin alamun kwanza za ta kada tushe da bili da na ga wancan shugaban kasa na an cibe son baki idan ka gane zai zata ɗauko tana ba kayan bayan ba za ta samun galaba. Na gode faru da yanayi Umma Mala Ali daga dogon lokaci na wurin Niger.
To muna godiya, ba muna tambayar wakewa zai kada wani ba, muna magana ne akan manufofinsu a kafa da ɗaya daga ciki abin da ya shafi sha'anin baki. Bari mu je a jihar Kaduna. Wake kallayi a Kaduna. To muna jin ka wake kallayi a Kaduna. A Kwantagoro ko? To na Kaduna, bismillah, menene ra'ayinka?
Na na ku bude sabon wata wannan kiran waya daga nan garin Kamuri da kuma kwatin Ukutu. Yamma ka zo kalgon nan.
Na'am.
Ni ra'ayi na farko da kuma farin ciki na da awa da yadda mutum ya san America yanda ake tsawa kan kantar kana kan cancan baki ko abin na ra'ayi. A cikin da yake da ga ra'ayi ita Kamala Harris ya fi bani sha'awa kuma ka ce na mata fata ne. To ni ina fata Allah ta iya wannan kan America ya dawo mana kasan nan domin ci gaba nan ba garin ba.
To muna godiya, bari mu je Kwantagora. Da ba muke a Kwantagora.
Na san yadda kana magana da injiniya mai jero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya, a bayyana ra'ayi.
Wato gaskiya muna da Amurka fatan alheri, Allah shi sa a yi zaɓe lahiya a gama lahiya, kuma Allah ya yi zaɓe na gari, sannan kuma Allah ba da shugaba wanda zai kawo sitili tsakanin hidin nunga da aka yi tsakanin Falastinu da sauran ƙasashe. dan haka Allah shi ba da zaɓi na gaske na ainihi, Allah shi ba da lahiya da zama lahiya.
To injiniya
mai girma.
To Malam, muna godiya kwarai a injiniya da wannan gudunmawa taka. Sai a ci gaba da lalabar mu a 2-0. Wa alaikum salam. Nasarawa ne wake kan layi daga Nasarawa?
Malam Muntala, suna na Shafale Katim Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Muntala, sandai.
To, sani da kokari, a Juli na gaishe ka.
To, gaskiya ni ma Allah gaishe shi, Allah ya tabbatar da alheri, kuma Allah ya samu gama da wannan duniya lafiya.
To, amin. To, a bayyana ra'ayi akan maudu'in mu.
Wato, ina yi ma ka fatan alheri, ka san kasa. Mu dai Najeriya mun ce muna koyi ne da Amerika, amma abun da muke kira ga mu ƴan Najeriya shugabanninmu shine su yi koyi da Amerika in dai da gaske suke yi, kuma muna musu fatan alheri wannan zaɓe da za su yi. Allah ya ba waccan mata nasara, kuma Allah ya sa a zauna lafiya a wannan ƙasa, ai zaɓe lafiya kuma a gama lafiya. Allah ya tabbatar da alheri, kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya.
To Madalla, muna godiya Shafali. Bari mu je Zamfara. Wake kan layi a Zamfara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, kuna tare da Aminu dan Fulani ta zame kusar kusa ga Zamfara.
Na'am.
Alhamdulillah, ina kira ga waɗanda suke takarar Amurka, to ina kira gare su duk wanda ya lace zabe, don Allah ya ba shugaban ƙasarmu ta Najeriya shawara.
To, ya ba shi shawara kawai.
Wadda yadar rayuwa da muke fama da ita, ya kamata su ba su shawara domin ya sauƙaƙa man fetur, domin matsalar man fetur zai ya kawo mana wannan halin da muke ciki yanzu.
To, Madalla, to muna godiya. Bari mu je babban birnin Najeriya, Abuja. Wake kan layi daga Abuja.
Maji Allah Murtala, barka da wannan aiki. Ina godiya sosai. Sunana Usman Dan Fulani, anguwar rana daga nan babban birnin tarayyar Abuja.
To Madalla, Mallam Usman, a bayyana mana ra'ayi.
To alhamdulillah, a gurguje gaskiya muna nuna murna da farin ciki. Allah Ubangiji ya ba da nasara, kuma idan an samu nasara da wanda ya lafi, muna taya shi riƙo. Wanda bai samu ba ya yi haƙuri, kuma muna son da wanda ya ci wato ya taimaka muna, mu ma ƴan Najeriya ba mu gudunmawa, wato mu haɗa kanmu gabaki ɗaya. Allah saka maku murya Amurka. Na gode daga Usman Dan Fulani, anguwar rana Abuja.
To Madalla, Malam Usman Dan Fulani, muna godiya. Kuma kai ne kiranmu na ƙarshe a cikin wannan shirin. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira mu da waɗanda suka yi yunƙurin kira ba su samu ba. To yanzu kuma ga Aisha Mu'azu ta koma shigowa da labarai, amma wannan karon a taƙaice.
Murtala, a takaicen, an ci gaba da barin wuta a wurare daban-daban a gabas ta tsakiya a yau Alhamis, inda aka kashe akalla mutum 16. An kashe mutane 5 a arewacin Isra'ila da jirage marasa matukan da aka harbo daga Lebanon. Cikin mutanen da lamarin ya rutsa da su a Isra'ila har da wani manomi da ma'aikata daga kasashen waje su hudu, a cewar hukumomi. Lebanon ta ce wani harin Isra'ila ya kashe akalla mutum 8 cikin su har da ma'aikatan lafiya a kudancin kasar. Ma'aikata sun ci gaba da neman gawarwaki a cikin motocin da suka makale da gidajen da ruwa ya mamaye a ranar Alhamis, yayin da mutane suke kokarin ceto abin da za su iya daga gidajensu da suka lalace bayan mummunar ambaliyar da ta auku a ƙasar Spaniya, wadda ta laƙumi rayuka 158, wanda aka tabbatar da mutuwar 155 a cikin wannan adadin a yankin gabashin Valencia kawai. Kawayen Amurka na Turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban ƙasar, wanda duk wanda wato ɗan takarar da ya yi nasara ba zai ba da mahimmanci sosai a kan al'amuransu ba. Sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House. Zaben na zuwa ne shekaru 2.5 tun bayan da Rasha ta fara mamayarta a Ukraine, wanda Washington kaɗai ta ba da kaso mafi girma na tallafi don kare Kyiv. Akwai ayar tambaya akan ko Amurka za ta ci gaba da ba da wannan tallafin idan Trump ya yi nasara, sannan wani irin goyon baya zai baiwa kawayen kungiyar NATO baki daya. Gwamnan yankin arewa maso gabashin yankin Kharkiv da ke Ukraine yau Alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu, sannan wasu 29 sun jikkata. bayan da Rasha ta kai wani harin misal da ya afka wani gida da mutane ke zama.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Chang Shangang. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.